Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry zai isa kasar Kenya gobe Litinin domin tattaunawa kan batun ayyukan ta'addanci da ake fama da shi a kasashen da ke makwabtaka da Kenya kafin ya tashi zuwa Najeriya da kuma Saudiya. Kerry zai fara ganawa da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta, inda za su tattauna kan batutuwan da suka shafi yankin kamar rikicin kasar Sudan ta kudu da ke makwabtaka da Kenya da kuma tashin hankalin da ake fama da shi a kasar Somalia. Daga nan zai tafi Najeriya ya gana da shugaba Muhammadu Buhari kan ƙara taɓarɓarewar tattalin arziki a kasar da matsalar cin hanci da rashawa da kuma barazanar ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram. Ƙungiyar Boko Haram da ta sace kimanin ɗaliban makarantar sakandaren Chibok 'yan mata 300 a shekara ta 2014 ta kashe aƙalla mutane 20,000 a cikin shekaru 7 da ta shafe tana tada ƙayar baya da yi wa gwamnatin Najeriya karen tsare. Ƙungiyar Boko Haram ta sha gaban ƙungiyar ISIL a shekara ta 2014 ta zama ƙungiyar ta'addanci da tafi kowace kisa a duniya. Bisa ga rahoton da ƙungiyar sa ido kan ayyukan ta'addanci ta duniya ta fitar a shekara ta 2015 wanda cibiyar tattalin arziki da wanzar da zaman lafiya ta wallafa. Ranar Laraba da Alhamis, Kerry zai gana a ƙasar Saudiya da shugabannin yankin Gulf da kuma takwarorinsu na Burtaniya da manzan Majalisar Ɗinkin Duniya a Yemen domin tattaunawa kan yaƙi da ake yi da ƙasar ke yi da makwabtan da ke ƙasar Saudiya. Dubun-dubata masu zanga-zanga a ƙasar Yemen da ke goyon bayan 'yan tawayen Houthi sun yi jerin gwano jiya Asabar a Sana'a, babban birnin ƙasar, domin nuna goyon bayan sabuwar majalisar da ake takaddama a kai, wadda tuni Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma gwamnatocin ƙasashen yammaci da dama suka bayyana rashin amincewa da ita. Shugabannin zanga-zanga sun kuma shirya jerin gwanon ne da nufin nuna goyon bayan tsohon shugaban ƙasar Ali Abdullah Saleh, ɗan shiya da aka hambare daga mulki a shekara ta 2012 bayan ya shafa sama da shekaru 30 bisa karagar mulki. Shaidu sun ce a daidai lokacin da ake jerin gwanon, jiragen yakin haɗakar ƙungiyar da ƙasar Saudiya ke jagoranta da goyon bayan Amurka, wadda kuma ke mara wa shugaban ƙasa Abdulrabu Mansur Hadi baya, ta kai harin bom a fadar shugaban ƙasa da ke dab da wurin da kuma waɗansu zanguna. Nan da nan dai babu labarin illar da harin ya yi. Hare-haren sararin sama da ake kaiwa ranar sun zo ne 'yan kwanaki bayan da jiragen yakin ƙungiyar haɗin kai ta kai hari a wani asibiti da ke birnin Yemen kusa da kan iyaka da Saudiya, inda aka kashe aƙalla mutane 14 da suka haɗa da ma'aikatan jinya masu aikin jin kai ƙarƙashin ƙungiyar likitocin Doctors Without Borders. Wani harin da ƙasar Saudiya ta kai makon jiya kuma a yankin ya kashe aƙalla mutane 19 da hukumomi suka ce galibi ƙananan yara ne, da take bayyana damuwa dangane da yawan farin kaya da harin ke shafa. Rundunar sojan Amurka ta bayyana jiya Asabar cewa ta zabtare yawan mashawartan Amurka da ke goyon bayan dakarun haɗin gwiwa na Saudiya. Wani kakakin rundunar sojan Amurka a Bahrain ya shaida wa manema labarai cewa an zabtare yawan tawagar Amurka daga jami'an soja 45 zuwa ƙasa da 5. Wani kakakin ma'aikatan tsaron kuma ya ce haɗin kan da Amurka take ba Saudiya ba lasisi ba ne aka bata na yin duk abin da ta ga dama. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane 6,500 aƙalla rabinsu farin kaya aka kashe tun da aka fara wannan rikici. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Afghanistan sun sanar jiya Asabar cewa dakarun ƙasar sun kwace wani muhimmin lardi da ke arewacin ƙasar sa'o'i bayan da ƙungiyar Taliban ta kwace ikonsa. Kakakin ma'aikatar tsaro da ma'aikatar harkokin cikin gida sun shaida wa wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ake kira a Kabul cewa ƙazamin faɗan da aka yi na kwace ikon Khan Abad ya haifar da kashe aƙalla mayaƙa 75 da suka haɗa da kwamandojin Taliban 4. Sun kuma tabbatar da cewa an kashe jami'an tsaron Afghanistan 6 yayin da 16 kuma suka ji rauni. Yanzu haka da karin tsaron ƙasar suna ƙoƙarin kakkaɓe mayakan Taliban da suka rage nan da can a birnin Khan Abad. Kakakin ma'aikatar tsaro Daulat Wasiri ya kawar da shakkun yiwuwar kwace Kunduz babban birnin lardin da cewa an tura isassun jami'an tsaro domin gadin birnin, ya kuma ƙara da cewa ma'aikatarsa ta girki jami'an tsaro a Kabul da ke zaman kota kwana ko da za a iya buƙaci ƙara turawa wato jami'an tsaro Kunduz. Ƙungiyar Taliban ta kwace ikon Kandahar a wani hari da ta kai cikin dare da ya yi sanadiyar mutuwar dakarun Afghanistan da dama. Ƙungiyar mayakan ta kuma fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna sojojin Afghanistan da dama da ƙungiyar Taliban ɗin ta yi garkuwa da su bayan da ta kwace ikon lardin. Majiyin ƙasar Iraki sun shaida wa muryar Amurka cewa shekaru biyu bayan da ƙungiyar IS ta kai wa tsirarru mabiya addinin Yazidi hari a arewacin Iraki, ta kuma ta saki dubban mata da 'yan mata da ta bautar ta wajen sadawa da su, da dama yanzu suna dawowa gida da ciki ko kuma waɗansu da lokuta da jarirai a hannunsu. Waɗansu mutane sun shiga wani halin tsaka mai wuya sabili da al'adunsu da kuma kalubalai da suka shafi harkokin shari'a, yayin da a wani ɓangaren kuma bisa al'ada ana buƙatar waɗannan mutane su zubar da ciki ko kuma su yi watsi da jariran da suka haifa. A wani ɓangaren kuma ana ganin ɗaukar waɗannan matakan sun saɓa wa doka bisa ga majiyun. Bisa ga rahoton ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch, kimanin mata da ƙananan yara mata da ƙungiyar IS ta yi garkuwa da su 1,500 sun yi ƙoƙarin suka tsere, sai dai akwai kimanin mata 2,000 har yanzu da ake garkuwa da su. Bayan da suka shafe watanni ana yi musu fyaɗe, wata mabiya addinin Yazidi, wato mata mabiya addinin Yazidi suna dawowa gida da cikin mayakan IS, bisa ga cewa Neman Gafuri, shugabar ƙungiyar haɗin gwiwa ta Kurdistan da ke taimakawa 'yan Yazidi da suka rasa matsugunansu. Bisa ga cewarta, a shekara ta 2014 ƙungiyarta ta fara mai da hankali kan matan da suke dawowa da ciki. Watanni huɗu bayan da IS ta kai wani ƙazaman hari a yankin Yazidi, ta ce tun daga wancan lokacin ake ƙara samun mata da suke dawowa waɗansunsu da cikin wata 8 ko 9. Ta kuma bayyana cewa batun zubar da ciki ya kasance wata babban matsala da ta fuskanta, kasancewa dokar ƙasar Iraki ta haramta zubar da ciki, yayin da ɗaya ɓangaren kuma bisa ga dokar ƙasar da ke bin tsarin shari'ar Islama, za a ɗauki waɗannan jarirai tamkar jarirai da ake haifa ta hanyar zina, kuma ba a yarda su girma a gaban iyayensu mata.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnatin jihar Taraba ta raba ɗalibai a jami'ar jihar da ke Jalingo na'ura mai ƙwaƙwalwa ta tafi da gidanka da ake kira laptop da turanci guda 300. Ko da shike gwamnatin bata bada yawan kuɗaɗe da ta kashe wajen sayan kwamfutocin ba, muna kiyasin akalla kuɗaɗen ba za su kasa naira miliyan 31 ba bisa ƙididdigar da muka yi a ta intanet. Ga rahoto da Lawal Sani Kone ya aiko mana kan haka.
Ɗaliban jami'ar jihar Taraba 300 suka sami mallakar sabbin na'urar kwamfutar laptop. Mataimakin gwamnan jiha Haruna Manu, wadda ya wakilci gwamnan jiha, Architect Darius Dixon Ishaku a bikin raba na'urar, ya ce gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne ganin muhimmancin sabbin kimiyoyi wurin wanzar da ilmi da kuma samar da mafara ga sana'a.
Hanyar ilmi tana ɗaya daga cikin rescue agenda na wannan gwamnatin. Architect Darius Dixon Ishaku, to alhamdulillah, saboda ganin cewa ya tallafa wa ɗalibai, kuma ganin cewa yanzu duk abin da za a yi kasan dai duk duniya ilmi ta dawo sai da technology, shi yasa mai girma gwamna ya ga cewa ya kamata ya dace ɗalibai da suke wannan jami'a na jiha a taimaka musu, a ba su wannan na'ura ta kwamfuta, saboda za ta iya taimakon su wajen yin bincike game da harka na ilmin su. So kasancewa yanzu ba yadda abu ilmi ba ta gudana sai game da hanyar kwamfuta. To alhamdulillah an ba su, kai dai ka gani ran da aka ba da wannan abun din, ka ga yadda ɗaliban nan suka yi murna da wayannan abubuwan.
Haruna Manu ya ce aniyar gwamnati shine ta ci gaba da wannan shiri daga lokaci-lokaci don baiwa ɗalibai mara galihu daman cimma takwarorinsu masu hannu da shuni. Na kuma sadu da ɗalibai da suka yi nasara a gasar mallakar na'urar kwamfutar, inda za ka biya naira 1,000 kana ka canki mallakar na'ura ko saɓanin haka. In ba ka yi nasara ba, sai a mayar maka da kuɗinka. Na sadu da ɗalibai da suka yi nasara. Na farko, Malama Blessing Patrick Vakai.
Ban yi tsammanin wannan ba,
amma Allah ya bani sa'a kuma na yi murna kwarai. Ina fatar za a ci gaba da wannan, don da yawa na bigen amfani da laptop amma ba su da kuɗin saya. Amma da wannan tsari ɗalibai da dama za su yi farin ciki kuma zai haɓaka musu harkan koyo.
Sunana Mala Isa Madugu.
Ya kake ji yanzu da kai nasara?
Farin ciki ba iyaka.
Kafin ka zo nan me kake tunawa?
Ni abin da nake tunawa komai rabo ne. Idan ka dauki wanda akwai wannan abun a ciki, to rabon ka ne. In kuma ka rasa, rabo shike na wuce ka.
Ta wani wuri wannan abun zai taimake ka?
Wannan abun da yawa. Akwai ayyuka da zamu yi na academics, annan project, yanzu muna gab da zamu fara project, zai taimake ni wajen project.
Sunana Kabiru Ali. A gaskiya na gode wa Allah kuma ina shike da farin ciki sosai yau a wannan lokaci din gaskiya.
Kafin ka bullo nan me kake tunawa akan yau zaka samu kai nasara ko yaya?
Eh to gaskiya dama ɗayan biyu ne, ina tunani ko in samu ko baran samu, amma na san rabo ne dama, ya Allah ya kaddara zan samu zan iya samu.
Sunana Ahmad Musa.
Ya kake ji yanzu da kai wannan nasara?
Gaskiya farin ciki ba iyaka.
Me kake son ka faɗa gwamnatin jihar Taraba game da wannan?
Wallahi Allah ya biya ta, kuma Allah ya sa su ci gaba da yin wannan din. Allah ya sa ya daure saboda kowa ya samu, don zai taimaka mana mu yan makaranta.
Ko da yake Richard Philip Yani bai nasara ba, bai nuna karaya ba.
Nan na murna wannan ban ba ce kowa da kowa ne ya samu ba, kuma taimako ne wanda gwamnati ta yi. Akwai jami'u da yawa a wannan state din nan, amma an zabi wannan makaranta ne. Sannan kuma ina ma gwamnati matukar godiya yadda sun yarda da abin da mu yan makaranta muke so, a bi shi local government by local government. So ina godiya a local government na Ardo Kola, ko da yake ni ne na shugabanci su, amma da yake ba iya na samu ba, bai zafuce ba, amma ina murna saboda yan wana wanda muka zo tare da su sun samu wannan. Sannan gwamnati kuma ta saki ta duba ido da dama yan makaranta, wayannan abubuwan ina taimaka sosai ta gefen assignment da kuma project. Kamar yanzu ni ma na 400 level kuma project nake rubutawa, so zai taimaka ma wasu yan wana wanda suka samu. Sannan kuma ko da ban samu ba, akwai yan wana wanda suka samu, zan iya benefiting, zan iya zuwa wajen su nema taimako, za su iya bani wanda zan iya amfani da shi. So babu wani ne sanin bata rai ba, dama haka take, ba kowa ne yake da nasara ba, kuma lokaci ga lokaci ne.
Daga jihar Kaduna kuma gwamnatin jihar ta musanta jita-jitar da ake yadawa cewa za ta tsaye da shirin baiwa ɗalibai abinci a makarantun firamare da ta fara a farkon wannan shekara. Kwamishinan ilimi na jihar Farfesa Andrew Nok, wadda ya kareta wannan batu a wani taro da manema labarai, ya fara ne da magana kan shirin gwamnatin jihar na mai da wasu makarantun sakandare na je ka dawo su zamanto na kwana. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure yana daga cikin manema labarai da suka halarci taron.
Idan kun duba cewa lokacin da muka hau karagar mulki, makarantun jihar Kaduna gaskiya halaye da muka same su ba da kyau ba, kuma abin da ba za a rubuce ba. Kuma za ku san cewa lokacin da aka yi transition committee, aka je duka wannan makarantu a ga gyaran da ya kamata a yi. To makasudin wannan press conference da bada kira shi ne a kan makarantu biyu, wato Government College Kaduna da Rimi College, wanda za a bai da su na kwana ne gaba ɗaya. Kwasan wayannan makarantun tsofaffin makarantu ne, amma aka bai da su suka zama da jikaka dawo. Wata na tara za a bai da shi na kwana. So shi yasa akwai ayyuka iri-iri da ya kamata mu yi shi muka fara yanzu, wanda za a wurin kwana, wurin cin abinci, wurin karɓar magani, duk abubuwan da dai mun san ya kamata a yi na makarantun da ake kwana za mu yi a wannan makarantu. To bugu da ƙari, wadanda muke ce phase one modernization, wato taki na farko wanda muke yi, makarantu guda 15 da za mu fuskance, za mu inganta su ƙwarai da gaske. Akwai Kwidamina, akwai Jijigiwa, akwai Government College Kagoro, akwai Government Secondary School Kaciya, akwai Government Girls College Zamfuwa, akwai Government Technical College Tsuba, akwai Government College Saminaka, sun dai kai guda 15 da zan ba ku list din nan gaba.
An fara gyaran da ko ba a fara ba?
A za a dai fara idan Allah ya yarda wannan sati da za mu shiga. Amma duk BOT din mun so muna so mu harhaɗa su, kuma muna so mu yi shi da gaggawa domin kafin a dawo yara su dawo at least a fire registration cewa wuri kwana. Wayansunsu dama na kwana ne, so dai aikace-aikacin da za a yi a wurin ba masu yawa ba, amma ba kamar Government College da Ribi College wanda an jima an mai da su a dai to aiki na da yawa a
ganin cewa akwai ƙananan makarantu misali kamar primary su ma suna cikin waɗanda makarantun suka lallace ko kun sa su cikin waɗanda za a kuya ku gyara
eh tun da ma makarantun primary da muka hauka ragar buki akwai makarantun primary 460 wanda da muka sa a cikin record to akwai yankan gila da yawa wanda aka ba su aikace-aikace da su yi idan za ku duba kowane sati muka je mu yi commissioning makarantun da aka kammala sati wacce-waccen da ya shige ni ne commissioning LEA na kawo da LEA Badiko to akwai su makarantu a can wajajen kafancen da sauran wurare dai to mun ba su local government interim chairman authority su yi commissioning wa'adar domin yara su fara amfani da su a wabar da wanda idan kun duba kaban wanda makarantar da ke can rigasa da ake ce lokaja wanda muna da dalibai ƙananan yara da sama da 29,000 to muna so mu fara wani irin cikin makarantun da muke san da su a Lagos wato kaman gidajen bene wurin hawa uku yawa domin kun duba wurin da kyau babu fili to mun kifanci kuɗi akwai abin da ake ce da ita prototype muna da wurin guda 5-6 wanda mun samu daga Lagos to za mu cika a cikin wayannan kowanne safa abin da ya sa da yi letter zuwa da domin a can government house waje mun zanna mun sake duba yadda za mu fara aiwatar da wannan aiki amma kafin wannan domin mun ga a wannan shirye-shiryen da muke yi shi da ya kamata mu samu yara wani kamar wani temporary so muna da azuzuwa kamar tampolin wajen zama na wucin gadi wanda dai yara za su yi amfani da shi kafin a ci gaba da wannan aikace-aikace sannan akwai filaye da yawa da gwamnati ta saye wurin jama'a wanda kuma za a kera irin wannan makarantu idan mun gama kimanta yawan makarantun da ya kamata mu gina domin mu faɗaɗa aikin ilimi zai ba ku bayani yan jaridu nan gaba.
A ƙarshen mai girma commissioner akwai batun radi-radi da ake cewa gwamnatin jihar Kaduna ta dakatar da batun ciyarwa a makarantun primary ya gaskiya lamari.
A jita-jita ne da ka faɗa ba wani abu kamar haka. Muna nan akan shaida yara makarantu kuma za ku sani cewa kowanne ranar Laraba muna miti mu duba abin da aka yi da satin da ya shige mu ga kurakuren da aka samu ga yadda za mu jajjanta hanya amma zancewar mun soke a'a amma dai akwai abu ɗaya da muna shirin yi shi ne za mu sake ba da forms wanda za a raba ma sabbin vendors wanda duk ta su da za a vendors za da hoto da lambar bankinta da makarantar da take so da ciyar da shi so da Allah ya yarda wannan sabon shekarar da za mu shiga na makaranta to za a samu vendors da za a aika masu kuɗi direct zuwa account ɗinsu wanda za su yi kuma amfani da shi su ce da yara bugu da ƙari kuma muna da wannan shirin na monitoring committee wanda za su bi suna yawa suna sa ido dalili domin mu daina samu irin kurakuren da muke samu domin duba baya mun ga duk irin kurakuren da muke samu za a iya yi kamar ko masu ce da abinci goma a samu guda ɗaya wanda za ta duba su ko guda 15 amma kar su yi yawa idan dai za a samu ingancin wannan tafiye da wanda kuma za a raba ba headmasters wanda idan da zaran mace ta kawo abinci a phone ɗin akwai map za a sai yawa waye na zamani yawa to a wannan wayar zamani idan mutum ya kawo abinci an ɗauka hoto za a sai ko a nan waf road aka ba da abinci kuma da lokacin so a wannan za a iya zo da ministry mu san inda ba a kai abinci ba duk ko ka ba da abinci a san gane za mu sani a dauri.
Shugaban makarantar sakandare ta Jekaka Dawo da ake kira Dukubaraksa jihar Kebbi Alhaji Isa Adamu ya yi magana kan matsaloli da suke addabar koyon lissafi tsakanin ɗalibai. Alhaji Isa ya yi wannan bayanin ne a hira da yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad.
Fannin lissafi na ɗaya daga cikin ginshiƙan fannonin ilimi da suke ma'aunin cancantar ɗalibi da ya kammala makarantar sakandare zuwa ta gaba. Saboda la'akari da irin matsalolin da ɗalibai ke fuskanta game da darussan lissafi da kuma hanyar da za a bi wajen magance matsalolin. Na sadu da shugaban makarantar sakandare ta Jekaka Dawo ta Barikin Soja da ke birnin Kebbi a jihar Kebbi Najeriya, Alhaji Isa Adamu, domin ya warware mana zare da abawa.
To alhamdulillah lissafi yana daga cikin manyan darussa wa'anda su ne ma'aunai ga yara masu ƙara makarantar secondary zuwa makarantun ne na gaba ga secondary ko university ko post secondary ko kuma kowace makaranta ta gaba ga secondary school. Kasancewar wannan darasi na lissafi babba yana fuskantar wasu matsaloli a tawo fahimta kamar yadda ka tambaye ni. Ɗaya daga cikinsu shi ne lissafi kamar kowane darasi kamar Hausa, kamar Turanci, kamar Geography, kamar tarihi da sauran makamantansu suna dajaɗanta su. Amma babban matsalar ta shi ne a fahimta ta malaman da ke karantar da lissafi su ne babban matsala ta farko. Sun ɗauki lissafi cewa yana da wuya. Yaro kafin ya shiga makaranta malami cikin aji yana mai cewa shi da ya karanci lissafi ya karanci abinda kowa ba zai iya karanta ba saboda ganin shi cewa yana da wuya. Ya ce yana da wuya, ya yaro zai ga saukin shi. Wannan matsala ce babba. Kafin ya gane cewa ashe lissafin nan abu ne wanda ya saba da shi a gidansu, an aike shi da naira 5, an ce aje a so wani abu na naira 3-2 haka, har ya gane lissafin abin nan ya san cewa yana sauki. Amma malami ya ce mishi yana da wuya. Malamai sun nuna cewa su suna da wata daraja ta musamman a tawo fahimta na cewa I is difficult, cewa yana da wuya. In yana da wuya, ya za a yaro ya gane cewa yana da sauki? Wannan shi ne matsala ta farko. That is teacher's attitude kenan. Yadda malamai suka dubi ba su nuna cewa ya kamata yara su appreciate su abin da suke kantara, su nuna musu kuma cewa kowa na iya karatun abin da suke yi saboda kowa ya fahimce shi kuma ya karance shi. Kasancewa sanin cewa yana daga cikin manyan darussan da su ne ma'aunai zuwa makarantai na gaba secondary. Na biyu, ita gwamnati karan kanta bata ba wannan darasi muhimmancin da ya kamata a ce an bashi ba. Meye muhimmancin da ya kamata a bashi? Yana da wuya a samu malamai waɗanda suka karanci lissafi ta fannin karantarwa.
Me ke kawo haka nan?
Abin da ke kawo matsalar nan ita ce shi ne karancin malaman karan kansu. Sannan shi wannan darasi da ake magana lissafi, mutum nawa ke son su kantar da lissafi ko su karanci lissafi zo su kantar da shi? Don haka ne bayani a cikin bayanin da nake gaya miki, nace miki lissafi ta hanyar karantarwa yana da bambanci da lissafi tsirara tsaguro ne. Cewa ka karanci lissafi wanda zaka je banki ne ko zaka je audit ko zaka je wani ma'auni ne wani abu da sauran makamantansu. Amma muna magana ne akan yara masu gama secondary. Masu gama secondary din nan shine su ne kawai za su zama ma'aunin su ga karantun, ba kawai su karanci lissafi ba, ko su karanci likitanci, ko su karanci kimiyyar magani, ko su karanci kimiyyar dan adam na rayuwa ko kuma na jikin dan adam sauran makamantansu, wanda ba za su yi haka ba sai ku suna da masaniya game da darasi na lissafi. So anan ina magana cewa ita gwamnati karan kanta bata ba da muhimmanci ba ga karancin, gane cewa waɗannan malamai suna da karanci, gane cewa a riƙe malaman nan masu karatun lissafi nan don karantarwa domin kasu je wasu wurare su tsaya nan domin su yi wannan karantarwa, to me aka ba su? Ba matsala ba ce cikin matsala, matsala ce amma wadda aka kawo. Na gaya miki matsala ita farko ita ce wanda ya karance shi ya ɗauka cewa shi kaɗai ne fa ya ƙoƙari karanci wannan. Kasancewa shi kaɗai ya karanci wannan abu ya kawo tsada. Tsadar da ya kawo shi ne kuma ya kawo wahala ga wanda ke so ya shigo, don an namci yana da wuya ka shigo, akwai tsoratarwa.
Ya za a yi walwale wannan matsalar?
Hanya ɗaya ce ko biyu wanda kuma kowa na iya yi shi ne gwamnati ta fuskanci waɗanne irin malamai ne ake buƙata waɗansu karanci wannan, kuma ya za a yi riƙe su. Yadda za a yi ko a riƙe su shi ne akwai wata kyakkyawan tanadi da gwamnati ta yi musu saboda su daɗe su yi ko kuma su nuna. Sannan sai malamai sun canza nasu ra'ayi na nuna cewa duk malami mai karantarwa shi ke sa a so abin da ya karantarwa, saboda shi ya karance shi yana ra'ayin ya karanci abin da ya karanta kuma ya karantar da abin da ya karatu, dole sai nuna sha'awa akan abin da ya karantarwa domin wani ma ya ga sha'awar abin da ya karantarwa burgewa irin ta karantarwa tashi. Na ɗaya malamai sai sun sha'awa abin da suke son su karantar, sannan sai su malaman masu karantar da wanda da su sun nuna hazaƙar su na nuna sauƙaƙawa ga karantarwa. Ba sai ka kawo 2S-S to ka mas-S minus, ba dole sai an kawo nan ba, ana iya kawo ɗan ƙaramin maga a father is twice as old as his son, misali uba da da shekarunsu bambancin shekarunsu 16 amma uba yayi shekaru rubin dan shi so biyu za kai tambaya ga daya menene shekaran da za a ce 16 menene shekaran uba so biyu 32 wannan sai ya dawo level daidai fahimta na yaro akan wannan darasi a lissafi ne duk ake yi in ba a haka ba ya yaro zai develop intelligence ashe abin ga da ya sani shine kuma har yanzu akai kaga you advance father sai nan gwamnati ita ku sai ta kokari ta kawo special incentive in ba haka ba wayansu karanci abun za su ba abin in sun bar shi wa zai karantar ba kowa wani zai karantar da sai in engineer ne ko wani abu a makarantun ne sakan su kamar yadda muke magana da ke anan akwai malamai akwai masu karantarwa malamai din nan su ne wayansu karanci wannan abun kuma suke ikantar da abin don an ga musu za su karantar da abin amma wanda ya hado kan cikin karantarwa yana karantarwa ne saboda ko bai da wani zabi face shi karantar da abin da yake so karantarwa.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Dan magaranta mai karatu shi ilimi hanya ta nagarta ce mai sanyaya raina dan magaranta mai karatu shi ilimi hanya ta nagarta
shi wuri rana yi karatu ni a wurin mulma yarina ni bi ya ni da iyaye sun suka so su hana ni karatu
ya gobe ku ji inna da baba ku bar yaya mata da karatu
karatun ya mutu in mun lura shi ne zai samu ilimi
ko da ya mutu in ta aure zuwa da miji ai sai da karatu soyayya ma ai ilimi ce mike bambancin so kauna dan magaranta mai karatu shi ilimi hanya ta nagarta
shi wuri rana yi karatu ni a wurin mulma yarina ta ina makarantar da boko na sha sarki ni da mutane yaro mutane na mini shiri na gudu na bar inda da baba
ai wata rana sai labari yanzu fa keke burge mutane
masu haro da wannan Allah aka mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chubahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry zai isa kasar Kenya gobe Litinin domin tattaunawa kan batun ayyukan ta'addanci da ake fama da shi a kasashen da ke makwabtaka da Kenya kafin ya tashi zuwa Najeriya da kuma Saudiya. Kerry zai fara ganawa da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta inda za su tattauna kan batutuwa da suka shafi yankin kamar rikicin kasar Sudan ta kudu da ke makwabtaka da Kenya da kuma tashin hankali da ake fama da shi a kasar Somalia. Daga nan zai tafi Najeriya ya gana da shugaba Muhammadu Buhari kan ƙara taɓarɓarewar tattalin arziki a kasar da matsalar cin hanci da rashawa da kuma barazanar da ƙungiyar Boko Haram ke yi. Yanzu direbobin tasi a birnin New York waɗanda galibi 'yan Tirani ne ba su buƙatar koyon Turanci. Wannan ya biyo bayan wani ƙuduri da majalisar birnin ta amince da shi da ya fara aiki ranar Juma'a wanda ya ba da damar ɗaukar gwadawar samun lasisin tukar taksi a waɗansu harsuna daban da Turanci.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.